أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن أواه تردكو منك أرى جددا غوديرمو غألا واندا mahalicin kowa ne da komai wanda ya halice mu kuma ya shiryar da mu zuwa fiyayyen addini, addinin musulunci, wanda a cikin shi muke kokarin samun dacewa da rahamar shi da kuma yardar shi insha Allahu ta'ala. Muna nan cikin darussan mu wanda muke bayani kan addinin wannan namu na musulunci, inda muka kawo bahasi shi ma mai muhimmanci, wanda a yau shine zamu tashi kan bahasi tsakanin, kenan zamu yi bayanin alaka tsakanin hankali da wahayi da kuma ilimi. Shin menene farko alaka tsakanin hankali da wahayi? Kenan mai tambaya yana iya tambaya, can mun bada misali muka ce abinda addini ya dogara da shi, kenan abinda ake iya bayanin dalili na wajabcin sanin addini shine da abubuwa guda biyu, wanda muka ce na farko hankali, sannan na biyu wahayi. To mutum yana iya tambayar kan shi, menene alaka tsakaninsu? Ko kuma ya ce muna ganin sabani tsakaninsu, don wani lokacin mutum zai ga kamar wahayi ya saba ma hankali. To ya ne gaskiya al'amarin yake? Kenan me yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya umarne mu da wasu abubuwa wanda suna saba ma juna? Misali za mu badawa ta yadda mutum zai gane wannan tambaya din, duk da mutane mafi yawa suna da irin wannan tamboyin. Har ma Hausawa suna cewa shari'a sabanin hankali, wato suna ganin kenan shari'a, wato kenan Al-Qur'ani da hadisi wanda muke kira da cewa shine wahayi, wai sabanin hankali ne. Kenan abinda hankali yake hukuntawa sabanin abinda shi wahayi yake hukuntawa. Misali, ana cewa yanzu misali mutum ya kalli aikin haji, yadda mutane za su bada makudan kudin su dan su je su yi bauta ta Allah subhanahu wata'ala. Amma hankali na wasu masu hankali yana ba su cewa ya mutum zai ba da kuɗi da yawa irin haka, ya taso daga wuri mai nisa ya je har Makka dan ya yi mi, dan ya je ya yi zagaye ya yi kewayen ɗakin Allah, ya yi jihar shedan, ya yi safa da marwa. Ga sunan ayyuka dai wanda ake cikin haji. Yaya mutum zai ba da kudin shi cikin irin wannan ayyukan, ya bar iyalin shi, ya bar dangin shi da ƴan uwan shi, wanda tana yawa wani abu ya same shi bisa kan hanya, amma duk da haka zai ba da kudi ya je wannan wajibin wanda a cikin wahayi an wajabta shi. Amma idan muka dawo ga hankali, hankali kamar yadda muka ce zai ga kamar ya mutum zai ba da kudin shi ya je irin wannan, amma ita shari'a ita tace ayi. Kenan a nan wurin shari'a ta ce ayi, shi kuma wahayi, kenan wahayi ya ce ayi, shi kuma hankali kenan yana ganin kamar ana ba da kuɗi ne ga banza, kamar ana yin wahala ne ga banza. Ya ni gaskiya al'amarin yake kenan. A nan ne za mu fahimci cewa ya kamata mu fahimci wata mas'ala. Wannan mas'ala ita ce Allah subhanahu wa ta'ala da ya halici hankali, ya san da cewa hankali yana da gwalgwadon nashi kudura cikin taimakon ɗan adam don sanin addinin shi, wanda sabanin wahayi shi yasa ya hango wannan iyakai ta hankali, shi yasa ya aiko da wahayi ga bayi na Allah don ya daidaitar da su su kama hanya daidai. Da za a bar su da hankali shi kadai, to da ba zai iya sanar da su ba irin wannan hukunce-hukuncen. Ma'ana abinda muke son mu yi nuni a nan wurin kenan shine hankali yana da iyakar shi, sabanin wahayi shi ya game hada abinda hankali yake idraki da kuma wasu abubuwa wanda hankali bai iya idrakin su, ma'ana bai iya gane su. Kenan irin aiki na haji ya wuce iyaka ta ganewa na hankali, dole a nan wurin zai bar ma wahayi ya yi aikin shi. Amma kamar yadda muka yi ishara, wurin ingizar da mutane, mutanen nan musulmi ne ko kafirai, hankali shi ne farkon abin da ke taimakon su ciki. Shi yasa muka ta kawo dalilai na hankali. Amma bayan hankali ya ba da nashi aiki, yanzu aikin menene? Aikin wahayi ne. Aikin wahayi ne zai gaya maka menene Allah nan wanda ka gane da hankalinka cewa akwai shi, yaya ake bauta mishi? Sallah ne ake mishi, yaya ne ake sallah? Azumi ake mishi, yaya ne ake azumi? Haji ne ake yi, yaya ne ake yin haji? Da sauran ayyuka wanda wahayi shi ya zo da bayaninsu. Saboda haka sai mu gane cewa kenan shi hankali da shi da wahayi babu saɓani. Saboda mi Allah mai hikima, kamar da muka ishara, ya san hikimar da ya sa hankali, kuma ya san hikimar da ya aiko da wahayi. Shi yasa mun ga al'umma da dama waɗanda suka wuce wanda wahayi bai zo musu ba, hankali ne kadai suke aiki da shi, ya muka same su suna bauta ma Allah shi kadai? A'a, sai muka same su hankalinsu ya ba su dai cewa lalle ya kamata a ce akwai Allah, amma sai suka riki alloli da dama wanda wahayi nan aiki shi ne ya zo ya nuna musu cewa Allah nan, duk da yake muna son mu nuna wani abu, hankali ma yana iya nuna Allah shi kadai ne. Amma wata matsala ta rayuwa, ta yanayi da mutane suke samun kansu, bai ba su daman su yi aiki da hankalinsu yadda ya kamata. Shi yasa sai Allah ya aiko annabawa wanda su suna da wahayi tare da su, kuma su ce mu mutane, ta hanyar hankali ma wanda kuke da shi muna ƙara iya nuna muku cewa ana iya gane akwai Allah kuma shi kadai ne. Haka nan kuma muna iya nuna muku cewa Allah yana son a bauta mishi, gashi nan dai da sauransu. Saboda haka Allah mai hikima da ya aiko waɗannan abubuwan wanda ya kamata ya yi aiki da su, yana da hikima kan wannan abu. Shi yasa babu saɓani tsakaninsu. Ko da kawai mutum zai iya tunanin saɓani, kamar yadda muka ce, saboda bai gane ainihin kowane iyakar shi ba ne. Hankali ma wani lokacin, kamar yadda muka gani, yana iya baka wani hukunci wanda kai wannan hukuncin kai ne baka gane shi da kyau ba. Al-misali, in muka dawo a masu karatun mantiki, ma'ana masu kokarin gyara mutane tunaninsu. Kun ga wani ilimi ne wanda an yi shi don gyara mutane tunaninsu. Suna tunani, amma ba su tunani daidai. Sai shi ilimin mantiki shi ne ke nuna musu cewa ga yadda ya kamata ku yi tunani. A cikin ilimin mantikin nan suna kawo misali, suna cewa dukkan mutum mai rai yana mutuwa. Ku lura da kyau, dukkan mai rai yana mutuwa. Sai a ce wani mai rai ne, kenan me za a hidda sakamakon wannan? Shine suke cewa wai muqaddamomi guda biyu, kenan shinhida guda biyu. Me za a hidda a ƙarƙashin wannan shinhida din? Shine cewa shi wannan nan kenan mai mutuwa ne, mai ƙarewa ne. Kenan bayan an hidda cikin natija. Alhali wanda bai gane wannan muqaddamomin ba, kenan wannan shinhidin ba da kyau, to yana iya yin kuskure cikin hidda natija. Shi yasa ake cewa kenan hankali bai saba ma wahayi, sai dai wani lokaci abinda ke sa mutum ya ga kamar akwai sabani, rashin gane shinhida irin wannan. Me yasa? Saboda wasu ba su yi karatun mantiƙin ba, ta yadda za su iya gane cewa in aka ce dukkan mai rai yana ƙarewa. To, Isa mai rai ne, saboda haka kenan me za a hiddawa? Isa yana ƙarewa. Mutum yana iya kuskure kamar da muka ce, a ce dukkan mai rai yana ƙarewa. Sai ka ce, Isa an ce mai rai ne. Amma natija saboda mutum bai gane wa'annan shahidin guda biyu ba, ya ga dama ya ce Isa mai rai ne. Maimakon ya hidda mi, Isa mai ƙarewa ne. Kun ga kenan, lalle karatun mantiki wanda zai gyara tunanin mutane shi ma lazim ne. Karatu ne ba abin da ya shafi kawai hankali, gyara hankalin mutum, gyara tunani na hankalin mutum. Kenan kun gani, yana da muhimmancin gaske. Saboda haka muke ganewa a daidai wannan darasin namu cewa shi hankali bai saba ma wahayi. Sai mu zo a gaba, darasi na gaba, wanda za mu ƙara da shi kuma ilimi wa. To shi ma ilimi bai saba ma wa'annan guda biyu. Saboda mi, saboda Allah subhanahu wa ta'ala kowane ya bashi miƙdarin matsayin shi. Kamar yadda can muka ce hankali na da miƙdarin shi, wahayi kuma yana da miƙdarin shi. Ma'ana yana da iyakar shi. Wahayi ya wuce iyakar hankali, sannan kuma wahayin nan ya wuce iyakar ilimi. Shi ya sa ma ana iya sabin ilimi wani mutum ya gano wata mas'ala ta ilimi, wanda shi a ganin shi tunda ya gano wannan mas'ala din ya duba cikin Qur'ani ko cikin wahayi ga kamar ta saba ma wahayi. To anan ma wasu malamai suna cewa shi wannan bawan Allah din wanda ya kokarin gane wata mas'ala, gane wani tunani, to tana yi wai bai gane ilimin ba har yanzu iya ƙarshen yadda Allah subhanahu wataala ya halicci wannan ilimin. Ma'ana da wasu mutane za a samu su zo nan gaba su ƙara ba da lokacinsu da ƙoƙarinsu za su kai ga haƙiƙanin shi abinda ya tsaya a kai, kenan ƙari ga abinda ya tsaya a kai. Saboda haka nan kenan ilimi shi ma kusan za a ce bai saba ma wahayi. Shi ya sama muka samu a wancan lokacin a dacan mutane suna ganin kamar ƙasa shinhiɗa take haka kawai kai tsaye. Wanda ilimi bayan an ci gaba sai aka gano cewa ita ƙasan nan ba wai haka take shinhiɗa ba kamar tabarma, a'a dunƙule take. Har mutumin da ya hiddo wannan ilimi din ma da farko kashe shi akai, ana dibin ya kafirta. Shi ko tunanin shi ya bashi cewa yaya ake mutumin da zai hau ruwa wanda kowa ya san ruwa kamar shinhiɗa suke, amma in yi nisa zai ɓace. Me yasa? A wancan lokacin da ba ma jirgi fa, saɓanin yanzu da akwai jirgi ana iya a gane dandanan, kana iya ɗaukar tahiya daga wata ƙasa zuwa wata ƙasa zuwa haka kawo inda ƙasar da kake, alali kewayawa ne kai, kenan ƙasa kamar ƙwai take kuma juyawa take. Sai a gano ashe Allah ma ya bayani kan wannan, inda yake cewa والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. كون غني تانا جويوا تانا دا لوكاتين دا الله سبحانه وتعالى يسا متا نجويوا شي يسا تكي بادا داري تكي بادا رانا. كون غا إلمي إن أكا غانو إيا كشي زاك غني باي ساقا ما القرآني معنا باي ساقا ما وحي. Shi yasa gaba ɗaya wahayi da ilimi da kuma hankali tsakanin junansu babu saɓani. Saboda mi, saboda duka Allah ne ya zaɓe su don su sanar da mutum, su taimaki mutum cikin sanin addinin shi, cikin kuma yadda ya kamata ya addinin shi. A nan muke tsaya cikin wannan darasi ɗin, sai darasinmu na gaba idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lahiya za mu ƙara ci gaba. Duk da yake a nan wurin mun ƙare kawo dalilai na hankali, yanzu za mu shiga cikin wasu bayanai daban, dukkansu bayani ne na aƙidanmu na musulunci ta yadda za mu gane addini da kyau. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.